Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rido amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Juma'a 14 ga watan Oktoba. To, ko me ya janyo cece ku ce game da furincin matar shugaban Najeriya na baya-bayan nan kan halin da ake ciki a Najeriya?
Ya dai shugaba an san shi da kyakkyawan niyya da son gyara ƙasa. Amma ga shi ya zo kuma gyaran yana son ya gare shi. Shin menene matsalarsa?
A Najeriya, bayan wasu jihohi, jihar Plateau ma ta haramta harkokin 'yan shi'a, amma ta ce don kare su ne.
Kwanaki uku da suka wuce, jama'a sun je sun fara faffasa gidajensu da makarantunsu garin Jos. To, ba mu son wannan ya bazu, shi yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki.
Muna kuma tafa da tsokaci kan hirar baya-bayan nan da matar shugaban Najeriya ɗin ta yi da kuma abin da ya biyo baya. Muna kuma tafa da kashi na biyu na bayanin jami'in lafiya kan buƙatar duba lafiya da kuma tunanin 'yan matan cibok da aka sako su kwanan nan. Kuma kamar yadda aka sani, yau Juma'a ce, don haka kofa buɗe take don bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira kuma ita ce 2022-2655. Muna kuma tafa da wasanni a takaice. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Wasu ƙarin mata biyu sun fito suna zargin ɗan takarar Republican a nan Amurka, Donald Trump, cewa ya taɓa kusantar su da nufin yin lalata da su. Selma Zavas, wacce ta yi takara gasar da shirin talabijin ɗin Trump ke ɗaukan nauyi, ta zargi Trump ɗin da musumbatar ta, sannan ya ja ta yayin da ta je wani otel neman aiki. Ita dai Selma Zavas ta yi takara a shirin da ake mai take da The Apprentice a shekarar 2006, sannan a wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a yau Juma'a. Wata mata mai suna Christine Anderson ta sake zargin Trump da zira hannunsa a cikin sketinta ko kuma fatari a wani gidan rawa da ke New York a farko-farkon shekarun 1990. A cewar Anderson, nan take ta zabura ta tashi daga kujerar da take zaune, kuma lamarin ya ɓata abokananta aiki, wato rai sosai, kuma hakan ya faru ne cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Anderson ta ce ba ta yi niyyar bada wannan labari ba, amma ta ji ƙwarin gwiwa fitowa fili ta faɗa ne tun bayan da jaridar New York Times da mujallar People Magazine ta wallafa wasu labaran da wasu mata ke cewa Trump ɗin ya kuskure su.
To, a ɗaya ɓangaren kuma, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya musanta zargen da ake mai cewa ya taɓa wasu mata da nufin lalata da su. Yayin da abokin takararsa Mike Pence ya sha alwashin cewa za su gabatar da hujjojin da za su wanke shi. Kafin rana ta faɗi, za a ga hujjojin da za su nuna cewa waɗannan zarge-zargen duk ƙage ne, inji Pence, yayin da yake hira da gidan talabijin na CBS da safiyar yau. Abokin takarar na Pom, ya kuma wato na Trump, ya kuma zargi kafafen yaɗa labarai da rurrutu wutar zarge-zargen waɗanda ya ce ba su da tushe. Yana mai jaddada cewa wannan yunƙuri ne da wasu ke yi na ganin sun ɓata mai suna saboda baya cikin ainihin gungun 'yan siyasa. A yau Juma'a, 'yar takarar Democrat Hillary Clinton ba ta fita yaƙin neman zaɓe ba, amma shugaba Barack Obama ya yi kamfe a madadinta a wani gangami da aka yi a Cleveland da ke Ohio. A wajen gangamin, Obama ya yi magana a kan jawabin uwar gidansa da ta yi kan kalaman Trump game da mata a baya, inda ya ce uwar gidan tasa ta kaɗu ƙwarai da jin kalaman.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu kuma madugin adawa Riek Machar ya ce baya so ya sake tsinduma fafutukarsa a wani sabon yakin fito na fito, amma kuma zai yi hakan idan ba a maido da shirin zaman lafiya da aka cima ba da gwamnati. Machar, wanda shine shugaban kungiyar fafutukan nan ta SPLM-IO, ya gaya muryar Amurka a wata hira ta musamman cewa dakarinsa suna ƙara kintsawa domin ƙaddamar da wani shirin nuna turjiya ga gwamnatin shugaba Salva Kiir. A lokaci guda kuma Machar ya ce yana so a farfado da shirin zaman lafiya da aka cimma a watan Agusta, wato a watan Agustan bara tsakanin kungiyar ta SPLM-IO da gwamnati. Ya kuma yi kira ga kasashe uku da suke shiga tsakani waɗanda suka hada da Amurka da Burtaniya da Norway da su kira taron gaggawa na jami'an siyasar kasar domin a nemo bakin zaren takaddama da ta kaure. A watan Yuli, tsohon mataimakin shugaban kasar ya tsere daga juba babban birnin kasar a lokacin wata arangama da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan adawa rikicin da ya lakume rayukan mutane kusan 300.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka sani, duk kasashen da suka dogara kan man fetur a duniya, ciki har da Najeriya, sun shiga uku a fannin tattalin arziki saboda faduwar farashin man. To, sai kuma gashi kuma ana ganin wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya ba su ma wato ba da haɗin kai ga shi shugaban ƙasar yadda ya kamata, wanda ya janyo zarge-zarge da cece-kuce. Na baya-bayan nan shi ne furucin matar shugaban Najeriya ɗin Aisha Buhari, cewa saboda rashin goyon bayan da shi Buhari bai samu, ba ta da ƙarfin gwiwar wa'adi na biyu. Don haka na tuntuɓi Profesa Usman Bugaje ya mana fashin bakin wannan kalamin da kuma al'amarin ko kuma cece-kucen da suka biyo baya, sai ya ce.
To, da farko dai Ibrahim, magana kusan kamar guda uku. Magana ta uku ita ce wadda ta shafi ƴan ƙasa. Ta yi maganganu a kan gwamnati da abubuwan da ya kamata su, kuma ba ita ɗaya ba, mutane da dama sun yi, kuma ana cikin. To, wannan magana da ta yi ya kamata a duba ta, ba wai don tana matarsa ba, a matsayinta ta 'yar ƙasa ta yi maganganu da abubuwan da suka dame ta, kuma a kan cewa tana da kusanci da gwamnati, tana ganin abubuwan da ni da kai ba ma iya gani. Kuma kamar yadda na ce, abin da zai kai ta ta haka ya kai inda za a bincika. Kuma damuwar da ake da shi, ai son wannan gwamnatin ta yi nasara ne sa ake damuwa. Na yadda da kwai waɗanda damuwar su ta ne za su samu ce, ba za a rasa su ba. Amma kuma kada a yi mana kuɗin goro a ce kowa ya yi magana wai don wani abu ne. Da kwai waɗanda suke magana domin a gyara. Maganar da mutane suke yi shi ne, ga dai shugaba an san shi da kyakkyawan niyya da son gyara ƙasa, amma ga shi ya zo kuma gyaran yana son ya gagare shi. Shin mene ne matsalarsa? Mutane ne ƙwararru bai da su, ko ko waɗanda ya samu rubaku ne bai sani ba, ko kuma wani abu ne da yake kilan 'yan ƙasa su damu da shi ne ya hana shi kyautata wannan niyyar da aka san shi.
Daga cikin abubuwan da take zargi har da na rashin goyon bayan shugaba da wasu da ke cikin gwamnati, tana zargin ba su goyon bayansa.
To, kaga wannan al'amari ne wanda ni ba zan yi cakoni ba, cikin gaskiya ne ba gaskiya ba ne ba, suwa ne ne wannan kuma da shi da aka yi maganan gyara da ku 'yan jarida aikin ku ne. Amma na ɗauka tun da har sai maganan, to da kwai matsala. Saboda haka ya kamata shi ya duba, ya kamata wanda suke da haƙƙi su duba, kuma 'yan jaridu ku ne idanmu, kuma ku je ku tambaya ku ji shi ne.
Yawa, to Prof, idan akwai irin waɗannan mutanen da a can baya ka ce watakila ko ruɓaɓɓu, ko idan akwai su kamar yadda kai ma ka ce baka tunda ba a faɗa ba, in akwai su ɗin, kana ganin me ya kamata, wani mataki ya kamata a ɗauka a kansu saboda a tafi da gwamnati kamar yadda mutane daman suke marmarin a tafi da ita?
Ibrahim, wannan dai tambayar kai ma kana yi ne, amma Ibrahim ai kowa ya sani abin da ya rufe yadda shi ake yi. Ya kana ta lafiya ni abu ya rike ai zubar da shi ake ina ake kai shi babba da za a kai shi ware in dai mutanen da ka sa sun kasa ko saboda rubutu ko saboda wani abu nasu ai kire su ake.
Profesa Usman Bugaji kenan ke tsokaci kan furucin matar shugaban Najeriya na baya-bayan nan da kuma halin da ake ciki a ƙasar. To sai kuma jihar Plateau inda aka haramta harkokin ƴan Shi'a kamar yadda aka yi a wasu jihohin arewacin Najeriya. Zainab Babaji gare ki.
Jihar Plateau nan mun dade mun na samu rigingimu daban-daban. Ba mu ce ƴan Shi'a ne suna haddasa wannan ba. Babban abin da yasa aka dakatar da ayyukansu a jihar Plateau domin batun tsaro. Domin idan kun duba da kyau kwanaki uku da suka wuce jama'a sun je sun fara faffasa gidajensu da makarantunsu garin Jos. To ba masu wannan bazo shi yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki mai yiwuwa idan aka yi taron security council na masu tsaro a za a duba wannan batu kuma mai yiwuwa mu sake sanar da cewa wannan doka mun sake sauke shi.
Mr. Dan Manjan kenan mai ba gwamnatin jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai. A cikin ƴan kwanakin nan ne dai wasu matasa suka farma wurin ibadan ƴan Shi'a dake unguwar Rogo a nan cikin birnin Jos. Suka rusa ginin sai dai basu kashe kowa ba. Kan haka na zanta da wani dan kungiyar na Shi'a a nan Jos don jin koya suka ji da matakin da gwamnatin jihar Plateau ta dauka.
Munana Muhammad Abdullahi. Ni almajiri malam ne. Wannan abin duk muna alakanta shi da wani tsararren shiri ne da su suka shirya kawo ƙarshen wannan harka.
To ita gwamnati na cewa saboda a samu zaman lafiya
inda kusan shekara 40 muna wannan harka din. Inda ke wannan harka ba taɓa samun ɗan kungiyar mu sun taɓa wani abu da suka maruwani ko su zaɓi wani ko su kayan wani ba. Ke shi da ke anan Plateau da su muna da kyakkyawan alaƙa da kowanne musulmi da cuta kowa mana kyakkyawan mu'amala da su.
Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau Captain Ikedichi Iweha ya shaida min cewa rundunar su ta kai ɗauki ne a lokacin da matasa ke cinnawa wajen ibadar ƴan Shi'a rota.
Abin da ya faru shi ne mu dai mun ga hayaki da ya tashi daga ciki can cikin anguwar Rogo muka bi hayakin nan muka je muka tsaya da wani gida wanda suke ibada muka tsaya cewa matasa sun riga sun shiga gidan su rushe gidan su ko wani kayan da yake ciki.
To so ne tabbacin tsaro za ku ba su saboda yawancin su suna gudu suna ganin kaman ku jami'an tsaro kuna neman su.
Akwai mayaki a can cikin unguwar Rogo da unguwar Rimi da Dangane da Bauchi duka dai gun da muka san cewa dai suna nan. Kuma in wani ya ji tsoro ya kawo rigoto za samu ɗauki mataki.
Kakakin rundunar tsaro ta jihar Plateau kenan Captain Ikedichi Iweha. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, sai kuma kashi na biyu na bayanin jami'in asibitin masu motsuwar hankali na Kware da ke Sokoto, Malam Jamo Juldi Umar, kan abin da ya kamata a yi ma 'yan matan cibuk da aka sako su. Zai dora tun baya, wato zai baya kaɗan, inda zai fara kan maganar irin abincin da ya kamata a basu.
Ai, abinci sai dai irin abincin da ɗan adam ke bukata na gina jiki a kulli yau. Wanda ya dace da kowane ɗan adam yana so to shi ne za a ba su. Amma kuma koma abincin ma sai a hankali a hankali. Inda yanzu baka san irin abin da suka jure kusan shekara uku ake ba su a can wurin Boko Haram ɗin ba, inda camp ɗin da suke camping nasu. Allah ya san abin da aka ba su.
To wato idan na fahimce ka yanzu dai a kare su daga tambayoyin 'yan jarida.
Ya kwarai da gaske. Da kamata 'yan jarida su kewaye su su yi menene duk zai iya kawo musu.
Wato kenan sai ku da kuka raja'a ga abin da ya shafi kwakwalwa kun gama musu tambayoyi kun gama auna hankalinsu kafin a sake su ga jama'a su ma su rinka mu'amala da su kenan?
Ko mu ma ba kware su za mu yi mu tsare su mu kai musu tambayoyi kamar irin waɗanda suka samu tabo hankali a nan ba. Ana so a keɓe su ne. A nuna musu cewa an karɓe su suna na a matsayin su na ƴan adam, an nuna musu sauran su za a jira su furta abubuwa da kansu tukuna ana ɗaukan rekod da sauran su. Sai an ga cewa hankalinsu ya dawo jikinsu su zai sannan a cewa musu tambayoyi. Sannan kuma ƙarin da bayani akwai su dole a musu sexual abin nan haka a dudduba ko akwai wasu cututtuka da ake ɗauka wurin jama'i. Sannan kuma farkin addininsu. Akwai wasu harkoki da aka tattaza believe nasu a waɗannan ƙa'idodi dole.
Ku tausaya ku agaza waɗannan. magana aka yake an saurari Malam Jummo Julde a jami'i a asibitin masu motsuwar hankali da ke Kwari Sokoto. To an jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Amma kafin nan ga sahabu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar akwai wani malami daga Kaduna, muna sauraronka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdullahi Lala ce da tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
To Hajji Abdullahi muna jinka.
To ni gaskiya zan ba ra'ayina ne akan maganan kaman da uwar gidan shi ta shugaban kasa kai akan cewa akwai wanda aka yi wannan tafiya da su aka sha wahala da su. Kaɗan ne daga ciki aka yi tafiya da su, sauran ba a yi tafiya da su ba, kuma a kowane suke cikin gwamnati wanda ba ta taimaka mai. To ina so shi shugaban ƙasa ya tsaya ya natsu ya duba ya ga mutanen da ba sa tare da shi, ya bibiye su in ya gama ba masu shiruwa ba ne kawai ya komar da su gefe ya kawo wani ainihin da su taimaka ma gwamnatin nan da al'umma. Amma in ba haka ba, to gaskiya kamar yadda ta ce 2019 bata ga yiwuwan da ta goya mai baya ba, to yana da kyau dai ta tsaya ta natsu ita ma irin wannan furici ba nata ba ne, shi ma ya tsaya ya duba ya gani.
To da fatan za a duba. To bari mu kada jihar Nasarawa, wake kan layi.
To assalamu alaikum sashin Hausa na BOA, kuna tare da Rufa'i Kakan Zaria daga jihar Nasarawa. To yau zan miƙa fatan alheri na ga shugaba Muhammadu Buhari wannan ceton matan sakandare Kibo da aka yi a tarayyar Najeriya. Muna miƙa gingina ga rundunar sojojin Najeriya saboda wannan nasara da muka yi. Muna miƙa fatan alheri mu da su. Shi kenan, shi ne ra'ayina ga da ku tashi.
To mun gode na Nasarawa. To ga wani kuma malamin, muna jinka.
Daga Muhammad dan masanin Najeriya musamman Borno da Yobe.
Ta lalle ku. To muna jinka.
Batun abin da uwar gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya faɗa din. Akwai abu duba a gaskiya, amma kuma sai dai wani ba huruminta ba ne da wani dan wani ya faɗa. Amma kuma lamarin siyasar Najeriya dama wanda aka yi turin mota da su dama yawanci akan guda bar su. Haka ta gada. Saboda haka ya kamata kawai a shi shugaban ƙasan Allah ya dawo da shi lafiya ya yi ƙoƙari ya duba wannan lamarin.
To da fatan za a dudduba. Bari mu kaɗa kuma Gombe, wake kan layi.
Assalamu alaikum, sunana Ali Oyeyo daga jihar Gombe a karamar kuma ya matu da ba.
To muna sauraronka.
Ra'ayina akan gano 'yan matan Cibo ne da aka yi.
Ci gaba.
A gaskiya wannan abun murna ne ga sojojin Najeriya da kuma jihar Najeriya game da gano wannan 'yan mata na Cibo da aka yi.
To
hello.
Muna jinka.
Yawwa, muna fata waɗanda ke san waɗanda ba gano ba Ubangiji Allah taimaka, kuma Allah ya ƙara ba su nasara a ƙara fiddo sauran 'yan matan da suke a can wanda ba gano su ba.
Amin. To bari mu. Yawwa, bari mu kaɗa Maiduguri, wake kan layi a Maiduguri.
Gwani ne yana Maiduguri ke Rino.
To muna jinka.
Abuna nike so in faɗa. Muna fata alheri, ana jawa nan da 'yan mata sun samu kwaso ran su so sun bawa mu duke gurin gida ne, mu samu zaman lafiya mu koma gare mu.
Amin.
Shine muna fata.
Amin. To Allah ya sa hakan ya tabbata. Bari mu kaɗa Baucin Yakuba, wake kan layi a Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jinka.
Shayu mai atamfa liman katagun ne daga jihar Bauchi.
To muna jinka.
Wato ni abin da zan faɗa akan abin da matan shugaban ƙasa ta faɗa shi ne, ni na ganin kawai an gibiya shugaban ƙasa ya gibiya mata wani bukatunta ne ya sa ta fito take wannan kuritin. Mu muna tare da shugaban ƙasa kuma muna masa addu'a Allah zai taimakon shi.
To, ai bata ba suka ta yi ba inda ka fahimci irin bayanin da ta yi bayani ne cewa wasu ne ba su goyon baya kamar yadda ya kamata ake ganin yana samun matsala. To, bari mu kada Amina. Wake kalla ya Amina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Alhaji Muhammad.
To, Alhaji Muhammad muna jinka.
Magana na guda biyu ne.
To, muna jinka.
Na farko ina magana akan labarin da muka gama ji a BBC Hausa. Maganan daidaita al'amuran mata da maza musamman akan gado. To, jama'a mu ji tsoron Allah ni takatsantsan a cikin wannan al'amarin. Magana kuma na biyu matan shugaban ƙasa yanda ta yi bayani dazu ta faɗi gaskiya a matsayinta na 'yan ƙasa. Kuma ya kamata mu duba mu daina kallon janarar mutumin da ya wuce kuskure. Wannan kuskure ne a gare mu. Don mutum ya fito ya faɗi gaskiya don cigaban ƙasa, to a tsaya a dinga nazari a kan magana. Irin shawarwari da zan bayar kenan domin cigaban wannan ƙasa namu.
To, mun gode sosai da bayanan da kuka yi, da fatan za ku ci gaba da kawo gudunmawa. To, Allah shi kai mishi gina. To, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa Indomitable Lions ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yi tattaki zuwa ƙasar Algeria domin neman tikitin zuwa gasar cin ƙwallon ƙafa da za a gudanar na shekara 2018 a ƙasar Rasha. Amma ƙasar Kamaru ta yi kunnen doki ne da ƙasar Algeria. Kowa yana ganin cewa ajin da club ɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru take ciki da Kamaru ya burinta ya cika, musamman ma na yankan tikitin nata, domin abokiyar hamayyarta ta ɓangaren ƙwallon ƙafa wato ƙasar tarihin Najeriya ta lakaɗawa ƙasar Zambia ci 2-1. Kuma ajin ba dai akwai ƙasar Najeriya, Zambia, Kamaru da ƙasar Algeria. A halin yanzu dai Najeriya tana da maki 13, Kamaru ita ce ta biyu da maki 11, Algeria ta uku da maki 11, Zambia tana bi musu da maki 10. Shine abin bai yi wa kocin ƙasar ta Kamaru dadi ba, Hugo Bros, domin yace bai ga mafita ba. Na tambayi Malam Zakari a matsayinsa na tsohon dan ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, ko ya yake ganin cewa wannan hali da ƙasar Kamaru ta shiga?
Gaskiya ban ji dadi ba, ya kamata wanda yake koya musu to wasa ya duba wato yanda zai iya saki abubuwa da yawa da yake wannan yara na wasa ne, ba su san cewa kasar Kamaru kasa ce wacce take son wato wasan ƙwallon ƙafa ba, ya zama mana kaman wato addini nan kasar Kamaru. Wannan kun dogin da muka yi ma gaskiya sa muka ci.
Yanzu dai kasa da wata guda ne ya rige wa kasar ta Kamaru ta karbi bakuncin kasashen nahiyar Afirka domin cin kofin nahiyar Afirka na mata. Malam Gambo ya yi mini ƙarin bayani kamar haka.
Kwarai kuwa a shirye muke saboda mun samu cika kan lokaci na shirya zuwan duk baki da akwai dai dan abubuwa da suka saurara.
Matasa musulmai na kasar Jamhuriyar Niger da matasa musulmai na kasar Jamhuriyar Kamaru sun hada wani gasar kokuwa na gargajiya a birnin Duwala bisa ga jagorancin karamin jakada na kasar Niger mazauni a birnin Duwala Alhaji Usman Mai Barewa. Ga yadda kokuwa ta kaya.
To, kasan nan ba ma yi ko lokaci.
Shekaran kana ba kai kokuwa ba?
Na kai biyar.
Shekaru biyar?
Kasar Kamaru ita ta kaya 6-4. Shugaban matasa musulmai na kasar ta Kamaru ya nuna jin dadinsa kamar haka.
To, ba dole yin murna ba, an yayi ne domin zumunci ne tsakanin mu da ƴan uwanmu.
Karamin jakadan kasar Niger mazauni a birnin na Duwala Alhaji Usman Mai Barewa ga ƙarin bayanin da ya mini.
Wasa ce wadda ƴan Niger suna son ta sosai, tana sadar da zumunci tsakanin Nigerian da Kamarune.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Kamaru, harkar kiwon lafiya ta samu ƙarin ƙarfi a watan da ya gabata tare da taimakon Amurka. A ranar 29 ga watan Satumba ne Matthew Smith, babban jami'in diplomasiya na Amurka, ya gabatar wa ministan lafiya na ƙasar mai girma Andre Mamafuda na'urori masu ƙwaƙwalwa tare da kayayyakin sadarwa na zamani da kimarsa ta kai kusan dalar Amurka miliyan 1. Waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne a yankuna 10 da kuma gundumomin harkar lafiya da ke Kamaru. Za a yi amfani da kuɗin ne wajen tsara wuraren adana bayanai akan harkar lafiya ta na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma DHIS a takaice. Wannan gudunmawa ta fito ne daga al'ummar Amurka ta ƙarƙashin shirin tallafin taimakon gaggawa na shugaban ƙasa Amurka akan cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV ko kuma SIDA. Shiri da ake kira PEPFAR a takaice da kuma cibiyar kula da kuma hana yaduwar cututtuka ko kuma CDC a takaice. Manya-manyan jami'an ma'aikatar lafiya ne suka halarci bikin, sannan wakilin CDC a kasar Dr. Omotayo Bolu da ma'aikatar lafiya, kungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma 'yan jaridu su ma sun halarci bikin. A jawabinsa, Mr. Smith ya ce, "Ina mai matuƙar farin cikin miƙa ƙwaƙwarar shaida kan duk ƙofar da jajircewar gwamnatin Amurka wajen ƙarfafa dangantakar mu akan harkokin lafiya da ƙara ƙarfafa haɗin kanmu da gwamnati da jama'ar ƙasar Kamaru. Muna alfahari da tallafin da muka bayar a ɓangaren lafiya ga Kamaru shine mafi girma da kuma tsaro ƙarƙashin shirin ƙawance tsakaninmu. An ƙiyasta tallafin kayan da PEFAR ta bayar ya kai dalar Amurka miliyan ɗaya. CDC a Kamaru za ta ba da na'urori masu ƙwaƙwalwa da manhaja da na'urorin printers da wasunsu ciki harda da kuma damar shiga yanar gizo na tsawon shekara ɗaya. Tare da kayan kula da su ga kowace gundumar kiwon lafiya 184 da ke ƙasar ta Kamaru. Waɗannan na'urori masu ƙwaƙwalwa an ba da su musamman ga shiyoyi 10 na ƙasar kuma shirye suke da a fara raba su a gundumomin. Azawa ko daidaita tsarin tara bayanan kiwon lafiya a Kamaru zai tabbatar da cewa bayanan suna da inganci, wadda zai sa a ɗauki matakai daga ƙarshe zai bullo tsarin kiwon lafiya mai nagarta ga ƙasar Kamaru. Da farko, shirin mai lakabin DHIS2 za a yi amfani da shi ne wajen tattara bayanai akan cuta mai kare garkuwar jiki ko kuma HIV a takaice. Daga baya kuma sai bayanai kan zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka, sannan binciken sauran harkokin lafiya masu muhimmanci su biyo baya. DHIS2 zai kasance matattarar bayanai kan harkokin lafiya da ba shi da wari. Da yake bayyana muhimmancin wannan shiri, Mr. Smith ya nuna cewa na'urori masu ƙwaƙwalwa 184 da kayan aiki kana da haɗin gwiwar gwamnatin Amurka da ta Kamaru zai ƙarfafa hanyoyin tattara bayanai masu muhimmanci da za su taimaka wajen zartar da shawarwari masu tasiri a fuskar kiwon lafiya. 'Yan ƙasa masu ƙoshin lafiya za su fi ba da gudunmawa ga iyalansu da al'ummominsu da kuma ƙasarsu, in ji mataimakin babban jami'in diflomasiyya a ƙaramin ofishin jakadancin Amurka, Smith, ya ce lafiya, tsaro, ilimi da kuma ƙarfafa ƙoƙarin 'yan Kamaru shi ne abu mafi muhimmanci ga ƙasar Amurka a wannan ƙasa. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma fa a takaice.
Wasu ƙarin mata biyu sun fito suna zargin ɗan takarar Republican a nan Amurka Donald Trump cewa ya taɓa kusantar su da nufin yin lalata da su. Sama Zavas wacce ta yi takara a gasar da shirin talabijin ɗin Trump ke ɗaukar nauyi ta zargi Trump ɗin da sumbatarta, sannan ya jata yayin da ta je wani otel neman aiki. Ita dai Sama Zavas ta yi takara a shirin da ake mai take da The Apprentice a shekarar 2006. Sannan a wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a yau Juma'a, wata mata mai suna Christine Anderson ta sake zargin Trump da zira hannunsa a cikin sketinta ko kuma fatari a wani gidan rawa da ke New York a farko-farkon shekarar, wato shekarun 1990. Faɗe ɓangaren kuma ɗan takarar shugabancin Amurka wato Donald Trump ya musanta zarge-zargen da ake mai na cewa ya taɓa wasu mata da nufin yin lalata da su. Yayin da abokin takararsa Mike Pence ya sha alwashin cewa za su gabatar da hujjojin da za a wanke shi. Kafin rana ta faɗi, za a ga hujjojin da za su nuna cewa waɗannan zarge-zarge duk a gini, inji Pence yayin da yake hira da gidan talabijin ɗin CBS da safiyar yau. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce ya amince da tsawaita shirin tsagaita wuta tsakaninsa da ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC a wani mataki na farfaɗo da shirin zaman lafiya da ya rubuce.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in salama da ku, ina miƙa wato gaisuwa da murna ga iyalan Malam Nasiru Alhaji Isa Gudu da Alhaji Yakubu Ahmadu Ɗanƙwairo, murna ɗaurin auren 'ya'yansu Isa Nasiru da Ummul Hayri da za a yi gobe Asabar da ƙarfe 10 na safe a gidan Alhaji Yakubu Ɗanƙwairon da ke Gombe, jihar Adamawa. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu Ahmadudin Mahmud Lalo da ya tani gabatarwa da Julie Lester Creation wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu. Ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.